sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. A yau Laraba, 29 ga watan Afrilu, shekara ta 2020, wanda ya daidai da 6 ga watan Ramadana, shekara ta 1441. Inda agogonmu a nan Washington DC ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara da kanin labarai.
Kamfanin jiragen sama na Airbus yana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa mahallinsu ne suke rayuwa cikin yanayi na cunkoso da rashin tsafta, suna cikin haɗarin fadawa annobar coronavirus. Fursunoni 9 sun mutu a Peru yayin da wata zanga-zanga ta ƙarfe a gidan sassan Miguel Castro a sanadiyar coronavirus.
Kanin labaran da muke tafi da su kenan. Bayan labaran duniya, muna ɗauke da rahoto akan wani ƙaramin garan bawul da gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke shirin yi akan kasafin kuɗin ƙasar na bana. Bayan nan sai mu duba irin illar da annobar coronavirus kan iya yi ga tattalin arzikin duniya, musamman nahiyar Afirka. Daga bisani muna ɗauke da shirin ciwon ƙyamace, wanda Aisha Ma'azu za ta shigo don ta gabatar mana. Amma duk kafin nan, sai mu gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu sauraro. Ga labaran duniya. A yau Laraba, kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus, kana zai dau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan matakan hana zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen na zama a gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus. A rahoton da kamfanin ya fitar na rubu'in shekara, ya ce ya yi asarar dalar Amurka miliyan 522 yayin da ya dakatar da dubban ma'aikatansa daga aiki ba albashi, kana yawan jiragensa ya ragu da 40 saɓanin bara. Fannin kera kayayyaki na ɗaya daga cikin ɓangarori da gwamnatoci ke mai da hankali a kai a lokacin ɗage takunkumin kasuwanci domin mayar da mutane bakin aikinsu da kuma soma farfaɗo da tattalin arziki. Kamfanonin sarrafa jiragen Jamus da dama sun koma bakin aiki tare da kiyaye matakan bare tazara a tsakanin ma'aikata. Ƙasar ta fara farfadowa daga rufe ko'ina, ciki har da bude manyan kantuna, amma daga yau Laraba an buƙaci mutane su rufe fuskokinsu kafin shiga shaguna. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa mahallinsu da kuma suke rayuwa a yanayin cunkoso, a wasu lokuta ma cikin rashin tsafta, ke cikin haɗarin fadawa cikin annobar coronavirus. Samun abinci, agaji da bayanai na daɗa tsanani yayin da takunkumin hana zirga-zirga ke daɗa ƙaruwa. A jihar Kacin, sansanonin da aka kafa tun shekarar 2011 lokacin da aka ci gaba da gwabza faɗa tsakanin dakarun Myanmar da dakarun 'yancin Kacin bayan yarjejeniyar shekaru 17 suke jin raɗaɗinsa. A Myanmar, mazauna birnin Mayakina da ke ƙarƙashin ikon gwamnati sun dogara akan ɗan ladar da ake biyansu daga ƙananan ayyukan da suke gudanarwa. Sun ce abin da ke damunsu ya fi ƙarfin cutar. Hukumomi a Peru sun ce fursunoni 9 sun mutu a cikin makon nan a yayin rikicin da ya ɓarke lokacin zanga-zangar neman inganta kiwon lafiya a sanadiyar coronavirus.
Yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko. Annobar coronavirus ta tilastawa Majalisar Dokokin Najeriya baiwa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari izinin ciwo bashin wasu kuɗaɗe har naira biliyan 850 kamar yadda ya bukata a wata wasiƙa da ya aike wa Majalisar Dokokin. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce annobar coronavirus ce dalilin da ya sa ya ɗauki wannan matakin, amma a wannan karan bashin zai ɗauki wani salo na daban. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta haɗa mana cikakken rahoto.
Shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Ahmed Lawan ne ya karanta wasiƙar bayan majalisar ta kwashi kusan sa'o'i biyu tana zaman sirri. Wasiƙar dai tana kunshe da dalilan da ya sa ƙasar ta rage kasafin kuɗin wannan shekara domin faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya. Senator Kabiru Ibrahim Gaya ya bayyana dalilan da ya sa za a ciwo wannan bashi.
shin bashi a Najeriya ya fi sauki ka je a kasar waje saboda halin da zuwa kasar wajen take ciki da kuma wato asara zakai tafiyawa shine ya rubuto mana mu yadda da wannan gyaran da yake so a yi a cikin kasafin kudin Najeriya shine muka yadda ba sabon abu bane dama ko tabbatarwa zan yi ba wai bashi ne muka ƙara sabo ba kar mu da shi wani bashi ya ƙara sabo a lissafin da muna cikin kasafin kudin 2020 to amma sai ya zama ana son a yi gyara
shi kuwa senator mai wakilcin Kaduna ta tsakiya Obasani ya ƙara jaddada muhimmancin daukar matakan taimakawa kasar ne ganin cewa al'umma suna buƙatar dauki ta fannoni da dama kama daga fannin kiwon lafiya da abin da lafiya za ta ci
wannan hadin kai zamu iya ba gwamnatin tarayya domin akai ga nasaran yaki ba wannan cuta kuma kamar da kika sani wannan cuta tana buƙatar mu hada kanmu mu bar maganan bambancin siyasa da ra'ayi a zo a ci wannan ƙasa domin duk wani ra'ayi na siyasa bai yi wa sai da lafiya
amma kwadarre a fannin tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ce annoba ce da ta shigo duniya baki daya ta sa kasar a cikin wani halin haƙulai wanda dole ne a ciwo bashi
matsalan bashi a kowane lokaci masana kimiyyar tattalin arziki sukan nuna wato rashin amincewansu da gwamnati ta ci bashi ba dan komai ba saboda sai aga kaman ba za a yi aiki da kudin kaman yanda ya kamata a yi aikin da su ba sai kiga kaman kwalliya bata biya kudin sabulu ba wannan yana daya daga cikin ababen da masana kimiyyar tattalin arziki sukan yi kace na ce akai wajen cin bashi hakanan akan kawo hujjojin cewa shin bashi nawa ake bin mu a yanzu tsagwaron kudi nawa gwamnatin tarayya ta ci bashi kuma yaya za a biya in aka dubi yanayin yanda tattalin arzikin kasar Najeriya yakan hau ko ya sauka wato ya karu ko ya ragu ai sai mu ga cewa in ka dangana irin Najeriya da kaman kasashen Amurka ko irin su Egypt ko kasan wato Misra kenan ko kasan Africa ta Kudu South Africa sai kaga mu har yanzu bashin da kasan Najeriya ta ci bai kai kwatankwacin bashin da wa'annan kasashen suka ci ba idan aka dubi alƙaliman kididdigan bashin aka dangana shi da ƙarfin tattalin arzikin Najeriya
kasafin kuɗin da shugaba Buhari ya tura majalisa ya ragu daga naira trillion 10.5 zuwa trillion 10.2 kazalika an rage kiyasin farashin danyen mai a kasuwar duniya daga dalar Amurka 57 zuwa dalar Amurka 30 kuma an rage adadin gangar man da za a rika haƙa a rana daga ganga miliyan 2.7 zuwa miliyan 1.7 bugu da ƙari an ƙara farashin dalar Amurka daga naira 305 wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa naira 360 majalisar dokokin ƙasar ta sake tafiya hutun sai babu ta gani a bisa dalilin takunkumin hana yawo da mahukuntar ƙasar suka gindaya saboda daƙile yaduwar cutar coronavirus Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya
sauraro kada dai kuma ta kuna ya kama mu kai tsaye ko kuma sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata da kuma bibiyar mu a shafukan yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafin mu na voahausa.com yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu
yau Laraba kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya sun cirra sama yayin da kasashe da dama suke ci gaba da yunkurin sauƙaƙa matakan da aka kakaba domin annobar coronavirus Biranen Hong Kong da Seoul da Shanghai da kuma Sydney dukkanin su sun yi sama da yammacin yau Laraba inda aka rufe kasuwar hannun jari ta Japan Nikkei saboda hutun kasa. Farashin man fetur ma darajarsa na karuwa inda kasuwar man fetur ta jihar Texas ta sayar da gangan danyen mai kan dalar Amurka 13.53 wanda hakan ke nufin yayi sama da kashi 9.6 cikin 100 yayin da danyen mai a fadin duniya aka sayar da ganga akan farashin dalar Amurka 21.16 wato an samu karin kashi 3.4 cikin 100 kasuwannin mai dai na cikin wani hali tun barkewar annobar COVID-19 bayan da gwamnatoci suka saka dokar hana zirga-zirga lamarin da ya sa bukatar man ta yi kasa a karan farko a tarihin farashin danyen mai an kai kasa da dala guda a Amurka makon da ya gabata daga ƙarshe tsohon jarumin masana'antar fina-finai ta Bollywood Irfan Khan wanda ya fice a duniya kan rawar da ya taka a fina-finan Slumdog Millionaire The Life of P ya mutu yana da shekaru 54 a duniya mai magana da yawunsa ya ce kan ya mutu yau Laraba a asibitin Mumbai inda aka kwantar da shi tun farkon wannan makon kan wata cuta da ta shafi babban hanjin cikinsa. An dai yi wa kan aiki a Burtaniya bayan da aka gano yana da wata nau'in cutar daji a shekarar 2018. Shi dai dan asalin Rajasthan ne da ke yammacin Indiya. Ya kuma shiga harkar shirya fina-finai a shekarar 1988 inda ya fara da wasan drama na Salam Bombay. Kan ya zamanto tauraron jarumi a fitattun fina-finan Bollywood ciki har da Namesake da Lunchbox da kuma Pansing Tomar waɗanda suka sa ya samu lambar yabo ta India wato fitaccen jarumi na shekarar 2012. To a taƙaice a yau Laraba kamfanin jiragen sama Airbus ya ce masana'antar tana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. Kana zai ɗau lokaci mai tsawo kafin al'amura su daidaita. Zirga-zirgar jiragen sama ta ja baya sosai bayan matakan hana zirga-zirgar mutane da kuma zaɓin mutanen da zama gidajensu don daƙile yaduwar coronavirus.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daga labaran duniya sai mu je ga rahotanmu na gaba. Ba kawai Najeriya da ta dauki azamar ciyo bashi don daidaita al'amura ba. A sanadiyar tabargaza da annobar COVID-19 ta yi wa tattalin arzikin kasar. Wannan annobar ta gurgunta tattalin arzikin duniya baki daya. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya yi mana nazarin koma bayan tattalin arziki da za a iya samu sanadiyar wannan annobar.
Sharhin da masana ke yi na nuna amincewa da hasashen da wasu kafafen labarun duniya suka yada cewa nahiyar Afirka ka iya fuskantar mafi tsananin kalubalen tattalin arziki bayan kawar da annobar coronavirus. Masana sun hada da likitoci da na tattalin arziki da ke fatan samun daukar matakin kau da bara ga wannan barazanar. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero ta Kano Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa bai yi mamakin masu hasashen ba.
Ba za ta yi su iya yin haka ba, sai sun ruda kowa, sai sun fosun kowa ya dauki meja din da nasa economy din shi ma zai kasa. Kamar yadda Bahaushe yake cewa aka miko wanda ruwa iciyo takobi zai kama, to abin da suke kokari kenan. By the time kowa ya dauki irin waɗannan measures din na lockdown, dole economy din sai ya ruguje. Su ne kuma kaɗai suke da yanzu fasaha da ƙarfi da media da komai da za su yi bayanin cewa to ga hanyar fita, inda duk suka bi sai kuma kowa ya miƙa hannu yana so shi ma ina so ya fita. Sai ta sa sharaɗi ta ci gaba da exploiting din duniya. Yanzu za ka ga bala'in cinikin da za su yi wajen mai da duniya kan harkar wannan corona din, kayayyakin da suke so kowa wacce ƙasa ta mallaka, da matakan da za a ɗauka, da expert din da za a dinga haya suna zuwa su ba ku training, da vaccines din da za a shigo da su, baka isa kuma ka ce kai za ka iya vaccine din da kanka ba.
Hakan tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya na Najeriya Farfesa Usman Yusuf ya danganta lamarin ga dogaro kacokan wajen samun kayan aiki daga Turai.
Economy din Afirka duka trillion ɗaya ne na dala, America ita kadai kawai trillion 16. To da ka kage tattalin arzikin America ya fi na Afirka duka su 16, amma dube da cutar nan ta durkusa da su. Ba wai tattalin arziki ba kawai, asibitocin su ma, likitocin su ma, abubuwan aikin su ma, duk wannan cutar ta sa ta gwada cewa ba za su iya ba. To ya kake zaton kasashe irin na Afirka kamar Najeriya?
Kakakin kungiyar kwadugo ta TUC Comrade Notoro da har ila yau ma masanin tattalin arziki ne ya nuna fargabar lamarin ka iya kawo cikas ga samu walwalar talakawa musamman ma ma'aikata.
Ya kamata wannan ya zama darasi wa gwamnatin Najeriya ta canja salo masakunmu na Najeriya. Ka je Kaduna, ka je Sharata, ka gani ba su aiki sun mutu. In kuka tana da zaka ga mutane dubban dubata suna fitowa da yamma daga wannan masana'antu. Kazalika idan ka tafi Gombe, akwai kamfanin auduga na Gombe, ita ba ta mutu. Idan ka farfado da kamfanin audugan nan, za ka farfado da tattalin arzikin Najeriya ne. Kuma bayan haka zaki zo da ayyukan yi wa matasa da suke gida suke zaune karazube ba su da aikin yi.
Har yanzu Afirka kan zama kasuwar shigo da hajar kasashe masu ci gaban masana'antu, da kuma dogaro ga hatta ta ce mai da irin Najeriya ke samarwa na shigowa ne mafi akasari daga ketare. Bari a je ga maganar na'urorin kiwon lafiya da sauransu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
masu sauraro kada da amanta waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Aisha Mu'azu A yau shirin ciwon yamace zai yi duba ne kan wasu dalilai da ke sanya cin amana tsakanin mata da kuma yadda yake tasirantuwa a rayuwar matasa. Mun karɓi bakoncin Hajiya Umma Umaru da matashiya Yasmin Ibrahim don tattauna wannan maudu'i.
Hajiya Umma, za ki iya cewa mijinki ya auri ƙawarki ko kuma wacce da kuka dake?
Sai na yaba da halinta, da hankalinta, da natsuwanta. Da tunaninta da bibi da in nagari ce za mu samu zama mai daɗi nan gaba. Amma in ba ta da innan abubuwan gaskiya ba zan iya tallata mata mijina ba saboda ba za ka shigo ba ta hana ni zaman lafiya.
A wani lokacin mazajensu suna samun mata nagari su aure su amma da zarar sun shigo cikin gidan sai kuma zama filin daga ba kwanciyar hankali. Kuma ba wai mijin ake yi wa wani abu ba. Ana hantara ɗaya daga cikin su ne sai ta rika ɗaya wa mugunta wani lokaci uwar gida ta wani lokaci kuma amurje
sai maganar ki haka yake kuma abin da yake kawo irin wa'annan abubuwan yana ci kishi
kullun mata
da kuma mijin baya adalci
da rashin adalci daga bangaren mijin ce ne to amma yayin baya adalci wa ya kamata a nuna wa kuskurensa ai ba matan ya kamata a nuna ba sai a koma tushen matsalar
kware da gaskiya amma kin san mu mata bamu gane haka ba ba kowace mace bane take da wannan fahimtar da za ta yi haka wata za ta yi dan idan ta yi za ta ga cewa za ta samu kwanciyar hankali ko kuma za ta bata amaryan a wajen mijin in ta yi haka
to yanzu misali a ce kina tare da kawarki sai mijinki ya zagaya yana gaya miki da yana zuwa wurin wata yana so ya kara yayi karin aure da aka wayi gari sai kawo kawarki a matsayin amaryar ta ce ita ba ta taɓa miki ba shi kuma bai taɓa nuna miki alamar cewa wurin ta yake zuwa ba Yaya zaki tunkari wannan al'amari?
Abin da zan yi a mace mai hankali da tunani ne na ɗaya zan nisanci zuciyata kar in je in yi abin da bai kamata.
A zo a yi abin da na sani.
Ni zan yi haƙuri idan mai zuciya ne. A rungumi ƙaddara bar shi. Idan halin su ne munafurci za su gani.
Munafurci dodo ya kan cinye shi ko? To, amma me yake kai mata ga aikata irin wannan? Me yasa mata suke irin wannan cin amanar?
Kishi da kwaɗayin abin duniya. Saboda abin da ba na cikin kawata ba zan jan auren mijinta ba.
Kamar hasada ce na.
Yawa.
Tana hasada kawata mai yiwuwa tana so a ce ita ma ta mallaki abin da ta mallaka ke na. Me yasa a ra'ayinki me yasa kike gani mata kike cin amanar ƴan uwansu mata kuma duk wani rashin kyautatawa za ki gani mace tana jibgewa akan ƴan uwarta ne mace. Ko da ko akwai namijin da suke mu'amala a ce tsakanin su su uku shi namijin nan yana rashin yana kuntata mata ba ta mishi abin da take wa ita ƴar uwa
abin da ke jawo haka hasada da kishi saboda wata ita kuna ga ita ta samu guri bari ta ma wannan ta kuntata mu wannan mijin ya samu ya tura ta ko kuma ya ganta da wani irin ya dinga mata wani irin kallo kuma sai kiga ana samun wannan matsalan
to kin ga irin wannan zama da ake tsakanin a ce kishiyoyi yadda ake kiran shi a kafar Hausa amma dai yadda na so nake son kiran abokiyar zama kake ga hatta ƴaƴa ma abin yana shafar mu'amala da ƴaƴa har da dangi sai kika ta aikata laifi sai ta horawa ƴar uwarta
mace da ma in ba mai daɗi ba ne ba a samun daɗin zama da ita za ka tabbi yadda ƴaƴanta ne mai halinta saboda cikinta ta na wannan mace a lokaci ɗaya kuma kin ga ta ɗauki dutse ɗaya ta kasa ƙinciji saboda ta taimaki kanta ta ɓata ƴaƴanta don ƴaƴan ma sun riga sun saba da wannan hali duk din da suka ji halin da za su kin ga ya shafi kowa ba
ku ita ta kai Hajiya Umma kin ga wannan abu so da yawa za ki ga ba ma kawai tsakanin mata ba ba su zaman ƴan masu auren mutum ɗaya wani lokaci anguwa ne wani lokaci matar wa ne ko matar kani take tsiran irin wannan ana samu da ba yadda ba a samu
haka ne to zaman ki gaskiya ne amma sun san halin mu ne gaba daya ba wai ni na kira kaina ba a cikin halin mu ne ma ba wai ba na gari ba yanda muka bata kuma za mu san yar uwar mu tana ci gaba inda ba in cikin da yar uwar ta misali yanzu na kociyanta yau an ce min ta siyo mota tana aiki tana ansan albashi 1500 ne ina ansan 2500 ko 1000 kuma na san cewa yayi matsayin kusan daya ne
daukaka ne kawai Allah ya wa mutum daya na arziki
to shi yawan nan kadai zai sa a cutar da wannan mata misali da wacce amma duk mace mai hankali ba ta mata farin ciki ta mata addu'a sai da kaga za a cutar da ita ita za ta kare ta ba amma sai ta sani ba
to Yasmin kasancewar ku ne masu tasowa abinda kuke gani ana yi
gaskiya abin da zan iya cewa shi ne ya kamata ne gaskiya mata su gyara wasu halayyan da suke sani da kowace na da halinta mai kyau da mara kyau sai dole a yi kokari a gyara saboda waɗanda suke tasowa su samu su ga mai kyau su yi koyi da shi ko ta koda tana tasowa ko da halinta mai kyau ne idan ta taso ta ga abin da ake yi ita ma da shi za ta yi koyi saboda da farko za ta yi zaton ai haka rayuwa yake to idan kuma halin ya zai ba jinin ta shi ke nan zai riya ya zama ko da ta gane sai kokari ta canza ina kamata mu gane cewa kamar na faɗa a baya abin da muka yi shi na gaba shi na waɗanda suke tasowa za su gani shi na yi kuma mai kiyaye yin abubuwa mara sanki wa misali idan misali ya yana su yi tasa su tadda mata biyu ne a gida sai idan suka zaso suka ga haka da yanayin rayuwar da matan suke yi shi yaran za su ɗauka so idan suka zo su ga cewa gida na ya zama kamar filin daga ko wani abu rayuwar da za su ɗauka gidan kuma tabbas a wannan gidan za su tasa su tadda akwai munafurci faɗa halayya daban-daban marasa ma daɗin faɗa da daɗin ji
me yake sanya mutane suna yawan cewa ƴan mata a zamanin yanzu wai sai kiga ƙawata amma ana shirin bikin ta miji ƙawata bata san wane ne angon ta ba sai an ɗaura auren wata ma ta ce ba ta so a san angon
eh to gaskiya angon da ɓangaren mata ya suna da gaskiya idan ko ni gaskiya hukuncin da zan yanke kenan saboda yawanci ƴan mata yanzu ba su da roƙon amana ne sai idan kina cikin wannan kika kuskura nuna wa ƙawarki saurayi tabbas ba mamaki idan ba ki yi sa'a ba kuma in ba Allah ya mijin ki ba ne za ta raba ku ko da ba dan ita ta same shi ba za ta na hasaran ne biyu su kaga yake kula da ke da abubuwan da yake yi miki za ta na jin haushin haka ko kuma ita ba ta da saurayin da ya kai shi ko ba za ta same shi ba ba za ta bar ki da shi ba.
Ajiya umma har ya kai ki da hasada idan wannan zamani da Allah ya kawo mu zamani ne da mata suna iya neman nasu daga cikin gidajensu
ko me take yi in dai halin ta ne sai ya bayyana ko 1500 take karɓa ni a ce a misali wata kuma tana karɓar miliyan sai ta nuna halin ta nan na hasada da kishi
amma hasada da kishin nan wai wajibi ne mata su yi shi
ba wajibi ba ne wani lokaci daga tarbiyyar iyaye kuma jinsi tsakani da Allah kowane ɗan adam na kadai tana da shi daidai idan ba ka son mutum tsakani da Allah ba za ka kashe kishin shi ba.
Bari in baki misali akwai wata mata da rashin amana da na mata ke da nake son baki misali mata ce take zaune da ƴar babarta wato a turanci ana cewa cousin kenan ko tana zaune da wannan yarinyar mijinta ya gula mata yana ce aure iyayen wa'ancan yarinyar suka ce mata ai akwai bikin wannan yarinyar an je ɗora aure sai aka ga cewa ai auren mijinta aka je kuma auren wannan iyali take gaban ta ta aure mata miji
kan da miji ne kuma a lokaci da zai zaki ba iyayen yarinyar ne
me yasa
maganar hasada da mutane ke nan da ke shi saboda ni iyayen yarinyar kila akwai abin da suka gani kuma yana da dan hali to kadai abin duniya shi yasa suka ji da ado ƴar uwa ta tarihi aure mata miji kuma ga shi ba ta da kariya da ya je ga kuma halin da ya mishi ba kuma na matarsa yana fi dama matarsa da kayan da zai ba ne su iyayen ta ne da shi mijin musamman.
To anan ne kuma za mu yi sallama da ku a wannan makon ku tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin ciwon ƴamace a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shirin musamman ma Julie Ladas Gosham ni Aisha Mu'azza ne ke cewa ku kasance lafiya.
Hadija Aisha Ma'azu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyinku da kuke aiko muna ta hanyar saƙon email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usaini Abba Dambam. Yace al'ummar jihar Kano komai ya tsanani maganin sa Allah. Da fatan zamu tashi tsaye da addu'a kan jarrabawar da muke ciki don Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa baki daya. Sai sako daga Baffa Haruna Bajoga. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Muna fata shugaba Buhari yayi tanadi na musamman ga talakawan jihar Kano saboda umurnin rufe jihar da yayi. A sakon Lawan Sani da Kawu Daura yace a gaskiya bai kamata mahukuntan Najeriya su dinga sawa talakawa dokar kulle ba sakamakon cutar coronavirus domin ba sa iya ciyar da al'umma. Sakonmu na gaba ya fito daga Babandi Mamman Bande da Magaram. Yace salam VOA Hausa. Ina so ku bani dama in tunatar da al'ummar musulmi cewa matakin da gwamnatin Saudiya ta dauka da canza dokokin addinin musulunci da su dace da na Turawa wannan babban abin damuwa ne. Sai sakon Alhaji Umar Forever Gashuwa. Yace salam VOA Hausa. Taimakon da kasashen Afrika ke samu daga China sakamakon yaki da cutar annobar COVID-19 yayi daidai. Sakonmu na karshe daga Isuhun Dila Faki yace assalam VOA Hausa. Muna roƙon Allah yayi mana katangar karfi da dukkan wata cuta dake addabar al'umma. Masu fakewa kuma da cutar COVID-19 suke gallazawa al'umma. Allah mun kai karar su gare ka. To jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. Ku huta lafiya.
Kuma dalla yanzu kuma bar mu je ga nasiha albarkacin wannan wata mai rahama watan azumi.
Sunana Ibrahim Ahmed Makari masallacin Abuja. Azumi dai ibada ce wacce Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta farilla a farilla akan al'umma musulmi gaba daya a cikin alqur'ani daga mun sani ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum zuwa karshe. To abin da ya wajaba ga musulmi kar ya dauka wannan wata dama ce ta ƙara yawan bude cikin sa da ƙara fadin budget din sa a ya zama dama ne na bude kofar neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan ramadana ya zo ana bude kofofin aljanna ana rufe kofofin wuta kuma ana daura shaydanu wato abin da ake nufi wannan ga wanda ya nema ga wanda ya ikbali saboda rahman ubangiji sun fi sauka suna sauka a cikin kowace darare amma sun fi sauka a cikin watan ramadana shi yasa ake cewa mutumin da watan ramadana ta same shi ya ga wuti ya kare bi watan sami tuban ubangiji ba kamar yadda yake zuwa ingantaccen hadisi ka sani to wannan shi ma yana cikin wanda suka same kasara suka tabi dan haka dai wata ne da in mutum ma yana da wani laifi to ya sani kofan Allah subhanahu wataala budaddiya ne kuma ya gwada bari yanda har ka iya gwada barin abinci tun asuba har yamma wanda in ba a cikin watan ramadana ba da karfe 9 yayi in ba a kawo maka abinci ba sai ya ga mutum ya fara fada amma ya iya hakura ya idan na sha'awan sa to ashe kowanne nau'i na abin da rai yake so ko ta saba da shi bai kai wannan abincin da abin shan ba kowanne nau'in abu da rai ya saba ashe zai iya gwada barin sa so sai zama dama in mutum yana da wani mummunan abu da yake yi yana so ya bari to yanda ya bar abinci kyakkyawan abu kuma mai soyuwa a ran dan adam zarura a cikin rayuwar dan adam ya bari sai ya gwada barin su tare da wannan in kuma yana da wani abu da yake so ya yi to dama ce ta mutum ya ƙara natsuwa sai ya fara gwadawa yanda ya gwada zama ba cin abincin wato ya gwada yunwa sai ya gwada wannan aikin shi ma kuma ana fatan Allah subhanahu wataala zai masa taufiki duk abin da bawa koyi iya jure masa har tsawon kwana 30 to ana sa ran ya iya dawoma
To a daidai wannan lokaci mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Kamfanin jiragen sama na Airbus yana cikin babbar matsala a sanadiyar annobar coronavirus. A Myanmar, kimanin mutane 350 da suka rasa mahallinsu ne suke rayuwa cikin yanayi na cunkoso da rashin tsafta suna cikin haɗarin fadawa annobar coronavirus. Fursunoni 9 sun mutu a Peru yayin da wata zanga-zanga ta barke a gidan kasan Miguel Castro a sanadiyar coronavirus.
Masu sauraro a daidai wannan lokaci za mu dasa aya sai kuma idan Allah ya kai mu an jima kaɗan cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu bar mu miƙa gaisuwar fatan alherin muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin masu sauraronmu a duk faɗin duniya. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma abokiyar aikin tawa Aishatu Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da wadda ta haɗa mana shirin Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan a sha ruwa lafiya. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, shirin yau da gobe. Assalamu